'yan kasa da hukuma.
Kwadai ke ta daula kanki, shi ke tun karfin adalci da siyasan nan na fakiranki, ka sha ake cikin kada zalunci.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tallabi ne dai ga wannan da tunda ta riga ta ce ta ciro wannan, amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai.
Tun farko me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din kuma ta ce za ta kawo dauki?
Amma an ga tattalin arziki, gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute.
Batun tallafin rage radadin rayuwa ga 'yan kasa na gwamnatin tarayyar Najeriya shine abin da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai yi tsokaci akai a dakacin mu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumatsanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla, masu saurare, tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin da gwamnatin kasar ke biwa 'yan kasa ta cikin albarkatun mai, 'yan Najeriya suka fara korafi da yanayin tsadar rayuwa, biyo bayan tacin goron zabbi da farashin kayayyaki suka yi musamman na masarufi. Saboda mummunan ƙarin farashin da aka samu wanda ya sababa tashin farashin sufuri da sauran ababe, wannan mataki na gwamnati ya ƙara jefa 'yan ƙasar ta Najeriya cikin sabon samfurin talauci da fatara, baya ga rashin aikin yi da kuma karancin abinci da galibin 'yan kasar suke fuskanta.
Tallafi ne dai ga wannan da tunda ta riga ta ce ta ciro wannan, amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai. Wannan tallafi nan na man fetur din nan kawai dai wanda ya ta duba dai ta dawo mana da wannan dai tallafin nan, tunda in ta dawo mana shi ba maki dai dan kawo masarufin nan da tsadar rayuwar nan dai za ta dan samu dai ta dan sassauta mana.
Matsanancin halin nan da aka shiga na man fetur din nan yayi tsada sosai, mutane duk sun ajiye abun hawan su, in ma ka titi yanzu masu dan sau ba a hawa, sai dai tafiya kasa ake, mutane suna cikin kunci sosai.
La'akari da haka ne gwamnati ta ɗauki matakan rage radadin wannan yanayi ta hanyar samar da wasu makudan kuɗaɗe, inda ta raba gwamnonin jihohin ƙasar 36 naira biliyan 5.5 kowace, baya ga tanadin samar da ɗimbin tantan na kayayyakin abinci domin rabawa talakawa su samu sa'ida. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano na cewa
kusan abubuwa uku ne mutane suka fi mamaki game da wannan tsarin na gwamnatin tarayya. Tun farko mutane suna mamakin me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din bayan ta tsindima mutane cikin halin niyyarsu kuma ta ce za ta kawo dauki. Shin lissafi ne ba a yi ba cewar idan aka yi janye tallafin nan al'umma za ta faɗa cikin fatara, ko kuma ana sane aka yi don haka ake tunanin in an faɗa ɗin kuma ga matakin da za a ɗauka na ba da tallafi? Abu na biyu, da aka zo ba da tallafin me yasa ba za a yi amfani da sikeli na ilimi da adalci ba, sai kawai ake so a yi kuɗin goro? Sannan abu na uku, a baya an yi irin wannan yunkurin yin tallafin ta hannun gwamnoni, kuma mafiya yawan gwamnonin nan an koka da su, mutane a kusa za su iya tuna tallafin kullum kwarwana da yadda aka kulle kayan tallafin a suto-suto ba a baiwa mutane ba. Me yasa za a sake bin wannan hanyar ba tare da an sauya a ga ko zai fi ba da natija ba? Saboda haka sai a ga cewa ko dai gwamnatin tana yin abu babu tsari, ko kuma tana yin tsarin da wato baya da gamsar da 'yan ƙasa, wataƙila ya fi gamsar da gwamnati, sannan kuma ba ta jin koke-koken da al'umma suke yi a ballantana ta ɗauki matakan gyara.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Nan gaba a cikin shirin za mu ji ko mai ƙwararru kan tattalin arziki ke faɗi.
Ga kancar dauɗa bawanki, sai ya hango mai alkaki, ya kira ya saya ya ciye tanki, gaban sai ya ji na haiki, ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya kini tabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu
masore Dr. Lawan Habib Yahaya na daya daga cikin kwararru kuma masana ilimin tattalin arzikin kasa a Najeriya ya tofa albarkacin bakin sa akan wannan batu
manhajin gwamnati ta gudanar da umatar tafiya kasu akwai wanda take duba tattalin arziki sannan kuma ake duba siyasa amma hangata tattalin arziki gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba me substitute shine ya kamata yi a ce waɗannan matatun mai an gyara su suna fara ba da mai mai da su ba da shi kaga ba a bukatar wani tallafi saboda haka mai zai zo talaka cikin sauki ko kuma gwamnati ya zamana cewa ta ci gaba da ba da tallafin har zuwa lokacin da za ta gyara waɗannan matatun sannan sai ta zari tallafi a mahangar tattalin arziki amma a siyasance saboda gwamnati tana da bukatar wayansu kuɗaɗe da take tunanin gara ta yi maza ta same su don ta aiwatar da waɗansu ayyuka sai ta cire wannan tana ganin cewa ita wannan wahalar ta wucin gadi ce to saboda haka sai ta fara cire tallafin sannan kuma ta ce za ta gyara matatun hanyoyi ne biyu wanda ke cire tallafi ki gyara matatun ko a fara gyara matatun sannan a cire tallafin wanda a ka'idance idan dai su ake a duba wato al'umma ba a siyasance ba a tattalin arziki gara a fara gyara matatun tukuna to wannan azabin da gwamnati ta yi kuma ta riga ta yi shi ba ta san ta ce ba za ta koma baya ba saboda haka sai take ta neman satoka sakasi ta hanyar yadda za ta kuma ta rage wa mutane rana duk wata kasa da ka sani a duniya komai jari hujjancinta tana da wani tallafi a abin da al'umma suka fi amfana da shi ko wanda kasar ta fi sana'antar a misali dan Najeriya ba shi da wani babban arzikin da kasar sa take da shi irin mai idan akwai inda zai samu tallafi a cikin harkar mai ne wasu kasashen da suka ci gaba suke da masana'antu wutar lantarki suka yi wa tallafi ta yadda mutane za su iya biya cikin sauki waɗansu gidajen zama waɗansu hatta burodi a kasashen waje akwai inda aka ba da tallafi irinsa babu wata ƙasa da ba ta tallafi gwamnati ana yin ta ne don jama'a don ta taimaki jama'a don a zauna lafiya shi kudin rinda talauci da ragaita take cikin al'umma maganar zama lafiya da ita kanta gwamnatin ta zauna lafiya bai zo ba
sai dai a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa maimakon mika kuɗaɗen a hannun gwamnonin jihohin Najeriya kamata yayi a yi sabon tsari tunda dai a can baya an bada irin wannan tallafi a hannun gwamnonin lokacin annobar corona amma kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba
ta hanyar tsari wanda daman yana nan a ƙasa kamar tsarin sarauta wanda tun daga birni zuwa maraya zuwa karkara zuwa unguwanni za ka ba kowane har loko-loko za ka sami inda ake neman kuma bukata suke ka danganta da su haka in ka bi ta hanyar tsarin addini masallacin juma'a kowane masallacin juma'a zai iya tara maka masallacin 59 wanda yake makwabtaka da su waɗannan limaman su kuma su tara maka waɗanda suke mabukata a kusa da su to haka kuma idan ka bi hanyar ƙungiyoyin al'umma wanda a turanci ake kira civil society ko civil society organization su ma za ka ga kana da ƙungiyoyi daban-daban kana da na marayu kana da na uwayen marayu kana da na masu bukata ta musamman kana da na ɗalibai duk wani rukuni na mabukata na gaske suna da ƙungiyoyin da yanzu in ka yi amfani da su za ka isar da saƙonka har ƙasa ban san dalilin da isa ake dagewa akan lallai in za a yi abu sai ta kan gwam shi kuma gwamnati ta kan jam'iyya kuma jam'iyyar matasa ban san dalilin da isa ake yin haka ba.
Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ya za madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutanenta ƙosassu babu firaraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.